Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na Joye Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Haka kuma ana iya samun mu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar, to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Wassalamu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka saki dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin shirin kuma za ku ji hanyoyin wato alfanun hanyoyin sadarwar zamani yadda suke taimakawa wajen aikiwa da sakonni da kuma illan da suke yi idan muna da lokaci za ku ji yadda wasu bayan Allah suka gudanar da zanga-zangar lumana a garin Melbaza a jihar Tawa domin daje gudanar da ayyukan gina kamfanin suminti da suka ce yana samarwa jama'ar su aikin yi sai kuma Aliyu Mustafa Sokoto da zai shigo da shirin labarin wasanni amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya
a yau Litinin ne kuma wakilai ƴan majalisar wakilai ta Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat suka matsa don ganin an bayyana martanin su kan kishiyar kasidar bayanai da ƴan Republican suka fitar wanda ya zargi hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI da wuce gona da iri a binciken da suke yi kan katsalandan din da Russia ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016. ƴan majalisar waɗanda ba su da rinjaye a kwamitin kula da tattara bayanan sirri a majalisar na kira da a yi ƙuri'a domin ta share fage su faɗi ra'ayinsu akan bayanan sirrin da ƴan jam'iyyar Republican suka dogara a kai suka fitar da rahotonsu mai shafi hudu da ke zargin na FBI a makon jiya. A wata magana da shugaba Trump ya yi ta shafin Twitter a safiyar yau Litinin, Trump ya caccaki shugaban maras harin jayi a kwamitin ɗan Democrat wanda yake yi wa lakabin ɗan tsirt Adam Schiff. Wakilin mai wakiltar jihar California ya kira kasidar ta ƴan Republican a zaman shafa hukumar FBI bakin fenti.
Duk wani sa-ran da ake yi cewa wanda ake zargi daga cikin waɗanda suka kai harin da aka kai a birnin Paris, Salah Abdusalam, zai bayar da ƙarin bayani akan abin da ya faru ya watse a yau da aka fara shari'arsa a birnin Brussels inda aka tsaurarsa matakan tsaro a kotun kuma aka cika makil da jama'a. Abdusalam dan shekaru 28 ya bayyana a kotu saye da farar riga da kuma ya kuma aje gemu kuma mafi akasarin zamansa da ya yi a kotu bai ce komai ba ya kuma ki ya tashi tsaye a lokacin da alkali ya umarce shi da yin hakan kuma ya ki ya amsa tambayoyin da aka yi masa. Daga baya Abdusalam ya ga laifin kafofin yaɗa labarai da zartar da hukunci a kansa gabanin ma ta saurare shi kuma ya ce ana ta bata musulmi babu gaira babu dalili ba tare da kautawa ba. Yan jarida sun rawaito ya ƙara da cewa na barwa Allah komai.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa matsayar da ƙasashen duniya suka cimma ta ƙirƙirar ƙasar Falasɗinu kafaɗa da Isra'ila sai ta yi tunanin yana ƙara wargajewa. A kuma lokacin da harkokin zamantakewa da tattalin arziki a zirin Gaza suke ƙara taɓarɓarewa kuma zai iya kai ga a ƙasa zama a zirin na Gaza da shekarar ta 2020. Guterres ya soki Isra'ila akan ci gaba da gine-gine a sansanonin 'yan share wurin zaune tare da faɗaɗa su a yammacin kogin Jordan tare da a gabashin birnin Kudus yana mai cewa hakan ya keta ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dokokin ƙasa da ƙasa. Ya gaya wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kare 'yancin Falasɗini cewa wannan babban cikas ne ga zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma dole a tsaida shi. Ya ƙara da cewa amfani da ƙarfi da tsokana na sakawa mutane tsoro da rashin yarda a cikin zukatansu. Sakataren ya nanata maganarsa ta cewa da Isra'ila da sabo ƙasar Falasɗinu za su iya ƙirƙirarin cewa birnin Kudus a matsayin babban birninsu. Amma bai yi magana akan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ba, na ayyana cewa Amurka za ta maida ofishin jakadancinta zuwa birnin na Kudus daga Tel Aviv a ƙarshen shekarar 2019.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence ya fara ziyara aiki zuwa arewa maso gabashin Asiya a wannan satin. Yana sa ran ziyartar kasashe 10 a wannan shekarar, ciki har da kokarin takawa Koriya ta Arewa birki a farfagandan ta da za ta yi da zuwanta wasannin Olympic a makwabciyarta ta Koriya ta Kudu. Wani jami'in fadar White House ya gaya wa manema labarai a safiyar Litini kafin mataimakin shugaban kasan Pence ya bar Amurka cewa hukumomi a Washington ba sa son Koriya ta Arewa ta kwace bukon wasannin da farfagandan ta. Mataimakin shugaban kasar a ziyarar da zai kai Tokyo da Seoul wannan satin zai yi kokarin zafafa matsin lamban kan hukumomin Koriya ta Arewa su tsaya da ayyukansu na kera makamin nuclear da na makami mai linzami. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen Koriyoyin biyu suke tuntubar juna, kuma ake samun rahotannin cewa an sami sabanin ra'ayi tsakanin hukumomin da suke birnin Seoul din da Washington akan yadda za a tunkari Koriya ta Arewa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Amfani da hanyoyin sadarwar zamani da suka hada da Facebook, Instagram, text message, WhatsApp to go, Badu da dai sauransu suna taimakawa wajen gaggauta aikiwa da sakonni tare da ilmantar da jama'a. To sai dai kuma illan waɗannan hanyoyin sadarwa na kawo tashin-tashina, kamar yadda architect Sa'adatu Aminu ke cewa ta shaidawa Ibrahim Abdulaziz a cikin wannan rahoton.
Yana da illa sosai saboda ana samun abubuwan da ba shi bane ba ana yadawa. Ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a dauka yada, while kuma in aka bincika ba hakan bane asali ya faru ba. Ba bincika abu mai kyau kafin a yada shi a abunna a hanyar yada zumunci na abunna social media. So inda a ce za a dan samu lokaci dai kadan a duba ko a samu sahihancin magana kafin a rubuta ko kuma a yada, ko na hoto ne ko kuma dai rubutu ne kawai, da zai fi abunna za a fi samun alheri sosai akan yanda ake yadawon din. Yanda ake yadawon in dai ba na gaskiya bane, gaskiya yana kawo illa daiwa, yana iya kuma tada ko husuma ya tada hankalin mutane har ya resulting to abubuwan da ba shi ba na fitina ko kuma wani abu.
Sheikh Malam Muhammad Lawal Dalladi yace ma abun mamaki ne wasu sun taba yin amfani da hotunan su lokacin da aka samu tashin bomb wanda mai rutsa da su a masallacin college'in su, amma kuma sai aka yi amfani da irin waɗannan hotuna a matsayin ɗaya daga cikin hotunan rikicin yankin Mambila a jihar Taraba. Yace ai wannan ko ya ma bashi mamaki matuka.
Yanzu yawanci abin da ke faruwa a social media nan ƙarya ne ake yadawa da jita-jita da gulma tsakanin al'umma, don haka yana haifar da fitinu da yawa, yana haifar da tashin hankali da yawa. Ba zan taɓa mantawa ba, akwai randa nake kwance sai na bude Facebook ɗina kawai sai na ga ana faɗa a Mambila. Amma wanda ya ɗauko hoton sai ya ɗauko hoton bomb blast da aka yi a Jambutu cikin Jimeta, sai yasa ya ce gashi an kashe Fulani a Mambila, kuma ina cikin lokacin da ya bomb blast na Jambutu. Kawai sai tura masa na ce ka ji tsoron Allah, ka san cewa in mutum ya yada irin wannan abubuwa to ba alheri ba fa zai rinka haifarwa. So social media group a ta al'umma ya lalata al'umma da ƙarya, sun zama makareta, ana samun fitinu-fitinu, ana yin abuwa kaza sai ka ji an yada shi, kaza ya faru. Kuma yawanci ba gaskiya abin da ke faruwa ba kenan.
To yalla bai ko shin ma wace kafa ce tafi illa a cikin waɗannan kafofin sada zumunta? Haila yau dai ga malamin kwalejin kimiyan.
Wanda ya fi illa shi ne wannan WhatsApp, domin WhatsApp kai ne kadai wanda aka tura masa saƙon, kake gani da kuma wanda ya tura masa saƙon. Yana kunshi da abubuwa da yawa wanda idan ma kai sa'a kenan kai sharing din su, to nan ne ma za ka dan samu sauki a cikin al'amuran, domin za a fayyace ma ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Don ana turo saƙonni da yawa masu ɗumbin yawa wanda ba su da ma'ana, babu source, ba inda aka ce ina aka samu wannan abun, babu shi. Don haka wannan shi ya fi kowane harka na social media illa, kuma ya kamata a ce mahukunta sun yi wani abu a kai. Sannan mu a Najeriya bamu da statistics na ce okay, WhatsApp nan saƙonnin da ke tura ta wurin mutane nawa illa ema illa harka kaza, bamu da shi.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a kan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku alfanu da ku kuma illan yadda ake amfani da waɗannan wurin aikiwa da sakonnin ƙarya. A can garin Melbaza kuwa, Melbaza da ke cikin jihar Tawan jamhuriyar Nijar, jama'a ne suka gudanar da zanga-zanga na lumana domin dakatar da ayyukan gina kamfanin siminti. Ga abin da daga cikin jagororin zanga-zangar Musa Ibro ke shedawa Haruna Mamman Bako.
Saboda an waye gari wanda gari da ka gane shi Allah maka dubo ga kamfanin ka dibi da kamfanin su aka saka an kace aka jirka tubalin cewa za a yi za a zakuwa a gina cikin shekara uku wata za su samu aiki ko sai samu harkar yi an ka waye gari an ka saka yau shekara bakwai cikin kwana bakwai cikin kwana uku abin da za a yi cikin shekara uku an ka saka yau shekara bakwai abin ya zaba cikin dirsa ka kenan mun shiga cikin halin haƙulai ga yana kamfanin na cikin mutu bakwai da kamfanin sun cika halin da muke ciki ba
a dai shekara 2011 ne jim kadan bayan ya karbi madafan ikon janguriyar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu ya jagoranci bikin aza tubali na farko na gina sabon kamfanin simintin na Malbaza sauran jama'ar da suka halarci jerin gwanon na Lumana a garin na Malbaza yau da safi sun yi mana ƙarin bayani Musoma da Muhammad Nuhu Arzika wakilin ma'aikatan kamfanin simintin Malbaza
wangare yana nuna dan kwanin wa'angan ma'aikata a cikin garin Malbaza da kuma gunduma tawa gaba daya kun san asalin garin Malbaza girkashi yana kalkashin girka cementery waga ta Malbaza nan ne ma'aikata ka aiki ka samu kudin nan aka kasa a cikin garin Malbaza kowa ya yi amfani da su
Alhaji Yusuf Ahmad sunana a wannan zanga-zanga ta faru a yau ta nuna muna cewa da gaske mutanen Malbaza suna cikin wani hali
sunana domin ni amma sunana na gaskiya Hafsat sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun kai kuka ga Allah mun kai kuka ga magabata muna cikin wahala mata saboda namijin da dukkan ka abu a cikin ya kai mata sai dai su shafi
sunana Alimu Munikela kore indiyawa da an kai an haddasa shi ne ba tare da laihin su ba muna da labari da sandika da ainihin wasu masu hodi a jina cikin kamfanin sun ka hada baki sun ka tai sun kai ma gwamnati ƙarya sun ka ce ga laihin indiyawa mu ba mu ga laihin indiya ba an ka kore su an ka hana musu idda kamfanin nan dan wata mabukata ta su matasan mu duk sun wace sun bar kasa
a daidai lokacin da ya karbi masu jerin gwanon wakilin gwamnati cewa da shugaban gunduma na Malbaza Malam Umar Ibro yayi musu jawabi kamar haka
kamin ku yi wanga jerin gwanon lalle matsala ta ma'aikatan gidan siminti cewa da izini matsala ce wanda mun ka iske ko da mun ka zaka mun iske akwai matsala sosai ana kokari lalle ganin cewa an ciwo kan wannan matsala saboda ma'aikatar ta tafiyar da aiki yanda ya kamata na hako na biyu kuma wannan sabuwar izin da anka kafa a ga cewa da an samu an yi da ayyuka da ya kamata saboda a ƙara yawan simintin da ake yi wannan bisa ga wannan niyyar mun ka isa
Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga Malbaza a jangurin Nishar
Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tun da jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja ka da Italiya in yi dan
to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC kamar yadda mu ga muku za ku kira mu ne domin ku bayyana muna ra'ayoyin ku akan illar hanyoyin kafan sada zumunta na zamani da suke yi wurin aikiwa da sakonni amma kafin nan a shakata da wannan
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
to madalla mun samu kira na farko daga Kaduna waye daga Kaduna
Ina magana da Ibrahim Bello Sokoto daga nan Kaduna dalibi mai karantar kimiyyar siyasa a Jami'ar Ofodi University Sokoto.
To Ibrahim me ra'ayinka game da wannan batu da muke yi?
Gaskiya ra'ayina ya kamata gaskiya a sa tsaro su sai saboda mutane ina yada labarai wanda bai da source. Kana zauna ana iya zuwa cewa ga abu ya faru a gudi kaza ko harkan karatu ko wani abu a ce an yi kaza. Alhalin ƙarya ne muke na daki na
wai
tsara labari din tsara labari ya gaya yake gashi abu ya faru a halin kariya ne ko jiya ka ya faru wata ke jaka a yanan gizo na Facebook da ta sa kunkwasa ya bar jam'iyyar APC mutane banne da yawa haka sun tsawo wannan labarin suna ta
wai lamma Ibrahim ya tsinke To mun samu cewa daga Bauchi, ai daga Bauchi.
Eh, Ma'azu Gayu me wake daga karamar hukumar ita daga jihar Bauchi.
To Ma'azu Gayu me ra'ayinka game da wannan batu?
Eh to alhamdulillah ni gaskiya a gani na wannan laifin mahukunta ne.
Me yasa ka ce haka?
Eh, akwai dalili, saboda duk abin da zai iya fitowa da sanin su, duk abin da ake yi nan, duk iya abin da ake gani, abin da ake yi, duk abin da ka sani suna da sanin su, ni ra'ayina kenan.
Ɗan mutum ya kwance cikin ɗakin shi ya rubuta labarin ƙarya, aika kana ganin mahukunta sun san da ya yi haka?
Eh, to amma su suka buɗe wannan layin da ake yi, kuma dama da niyyar haka suka yi.
To me ya kamata mu mutane su yi?
Eh, to wannan kuma ra'ayi mutane kuma inda za su gane. Kana ji ba?
Ina jinka.
Hello?
Ina jinka.
Yawwa, to ni a ra'ayina inda mutane za su gane irin wannan mutane, duk tunda kowa da layinsa da lambarsa, an san irin wanda suke irin wannan, to hukuma ta yi aiki a kansu.
To mun gode kwarai Malam Ma'azu. Bari mu je Yobe. Waye daga jihar Yobe?
Allah Abubakar Kurkushe.
To Malam Abubakar, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina shine in aka kama mai laifi kawai a hukunta shi, in har ana bari to shine yake kawo wannan matsala.
To mun gode Malam Abubakar. Allah ya sa mu hukunta sun ji wannan shawara naka, kuma su duba su auna su gani in ya cancanci. Muna magana ne akan shin wasu illoli kuke ganin waɗannan kafofin sadarwa na zamani suna haifarwa wurin aikiwa da sakonni. To mun samu kira daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala.
Adamu Jeji daga kamfanin fate dake Kaduna, Nigeria.
To Adamu Jeji, me ra'ayinka?
Eh, ba shakka har ga Allah irin waɗannan abubuwa wasu dace kwarai da gaske.
To me ya kamata a yi?
Ma idan yawa abin da ya kamata a yi, gaskiya mu nan ƙasar an saki layuka, kowa kawai ya samu layi barkatai ne na layukan wayannan, wasu ba rijista gaba daya. Amma idan ka duba ka je kasar China, za ka ga samun layin kawai na da matsala, ka ga ake kama laki layin waya. Sannan ko ba shakka kayan da mai magana na farko ya faɗi cewa an saki adin sakaka. Muna fata mahukunta za su fitar da tsari wanda zai kasance hukunci a kan wanda za su riƙa tura sakunkuna, musamman na tashin hankali wanda ba a yi ba, ko kuma an yi a wani wuri a ɗauko a riƙa gabatarwa a ce ga shi nan ana yi a wuri kaza. Wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da zan ce.
To mun gode kwarai Adamu Jeje. Bari mu je Bauchi. Waye a jihar Bauchi?
Sunana Ayuba Garba, imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba, me ra'ayinka game da wannan batun?
Ra'ayina yana da kyau da mutane su gane shi harka na abin da ya shafi social media. Wato abu ne na wayar da kan al'umma da kuma sanarwa abu masu muhimmanci. Yana da kyau mutane su ɗauki abin mai muhimmanci ne, mai kuma wayar da kan al'umma da ilmantar da su. Amma kar ka yi abin da za ka aibanta wani, ko kuma ka zalunce ni, ko kuma ka muzanta mu mutum, ba kyau. Kai abin da zai kawo ci gaban wajenku da yankinku da kuma al'ummanku. Na gode mai magana Ayuba Garba, imam kafin madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba Garba. Allah sa kuma sauran 'yan Najeriya sun ji wannan. Yanzu muna jihar Kebbi. Waye a jihar Kebbi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.
Wa alaikum salam.
Kuna magana da Nasiru Mamman, reporter area Zuri Kebbi, kai wanda aka fi sani da Dan Nafi.
To Nasiru Mamman, me ra'ayinka game da wannan batun?
Eh, to ra'ayina game da wannan harka ta sada zumunta da ake korafi a kan shi tsakani da Allah, idan aka ce a kashe shi ko kuma illa shi, yana da illa ta wani gini, ta wani gini kuma bai da illa. Saboda abin da ya sa nake maka haka nan, saboda kaga idan manyanmu ba su son yin abu, abin idan ana yin wannan abu ana watsawa ga duniya, suna zuwa su yi sigara. Mu nan ta taɓa samuwa gare mu nan Zuru, wani ya yi wannan gabatarci ga wani babba, har abin ya so ya kawo ta ce kuce, daga baya suka samu aka shirya su ne. Kaga ko mu ci gaba ne gare mu, ba gaskiya magana su ke shiko bai da wata illa gare mu. Eh, ina godiya ne Nasiru Mamman, reporter area Zuru Kebbi, sazon da
fitar. To mun gode Mamman Nasiru, bari mu je jihar Taraba. Waye a jihar Taraba?
Bayero Ismaila Bahmud daga mai samari Sardana local government Taraba state.
To Malam Ismaila, me ra'ayinka game da wannan batun?
Wannan batun gaskiya idan da son samu ne, gwamnati ta ɗauki babban mataki, ta kafa ma hukuma mai bincike irin wannan abubuwan, domin abubuwan jita-jita ya ƙaru a social media, ba ya ƙaru ma, ana ƙirƙiro wa'ansu abubuwa wa'anda ka gama idan ka gan shi kai ma ka san wannan ƙarya gwararsa, misali abun da ya faru a Manbila sai kaga an turo abubuwan da kai kana filin baka taba ganin wannan fili ba sai a ce maka a Manbila ya faru duka kuma social media ne
to mun gode Malam Isma'ila
da fatan ina ma gwamnati roko ta Allah ta dauki irin wannan mataki fara mataki kuma ta koma da wa'ansu kuma su gane kurensu
to mun gode kwarai da wannan shawara naka Allah ya sa mahukunta sun ji tare da duba wannan batu naka domin yin wani abu akai kuma da kiran Malam Isma'ila da jihar Taraba ne muka kawo karshen wayanda za mu iya dauka yau sai ai kokari gobe ma an bude layi a kira mu domin bayyana ra'ayi a sabon maudu'i yanzu ga shirinmu na gaba
labaran wasanni
to tare da fatan mun same ku lami lafiya a wani sabon shiri na labaran wasanni muke tarbon ku ga shirin dare da fara da labarin cewa Najeriya ba ta kisa a ba ta sha kashi sosai a hannun kasar Morocco a gasar da suka yi jiya Lahadi na neman cin kofin zakarin Afirka inda su ƴan Morocco din suka zama kasar farko da ta dauki nauyin wannan irin kwallo din kuma suka yi nasara akan ta inda suka lallasa Najeriya da ci 4 da bako 1 a wasan nasu ƴan wasan Morocco da dama sun lallasa Najeriya din wajen saka kwallon su a cikin ragan Najeriya ɗaya daga cikin su shine Zakariya Hadraf wanda shi sau ma biyu yana saka kwallo a cikin ragan Najeriya din na biyun su shine Walid Elkarti wanda shi ma ya saka kwallo sannan Ayub Elkabi ya kammala cin na hudu da suka yi wa Najeriya kuma ta samu ta yi wasanni ne ma da ƴan wasanni guda 10 banda aka fita Eneje Moses saboda ya samu kati dorawa ta biyu. Tubarimu da wani Amurka inda a karin farko kungiyar kwallon kafa ta Zarika Ruga ta Amurka din wato ta Philadelphia Eagles suka lashe kofinsu na farko na Super Bowl a karo na farko cikin kusan shekaru 60 banda suka samu nasara akan Patriots na New England ci 41-33 a karin batta karfen da suka yi jiya a birnin Minneapolis na jihar Minnesota wanda nisan shi kusan kilomita 1,700 daga Philadelphia amma wannan bai hana ƴan Philadelphia din ganin abin da ya faru su yi cincirin dokan tituna suna ta murna ba. Wannan shine karo na farko a cikin yunkuri guda biyu da ƴan Eagles na Philadelphia suka yi na cin wannan kofi dinnan kuma wannan nasara din rabon da su samu irin ta tun shekarar 1960. Sai Koriya ko kuma Koriyoyin duka guda biyu domin labarin da aka bayar na cewa wani babban kusa na gwamnatin Koriya ta Arewa zai halarci wasannin motsa jiki na Olympics da za a bude ranar Juma'a nan mai zuwa Allah ya kai mu a birnin Pyeongchang na Koriya ta Kudu ya ƙara kuzari da sha'awar wannan wasanni din a wurin mahalartansa da masu kallonsa. Ma'aikatar haɗin kai ta Koriya ta Kudu ce ta ba da sanarwar cewa Kim Yong-nam wanda shine shugaban majalisar dokokin ƙasar Koriya ta Arewa shine zai jagorancin ƴan Koriya ta Arewa din zuwa wannan wasannin da za a fara ran Juma'a nan mai zuwa. Kuma ko bayan shi wannan babban bako na Koriya ta Arewa Ari Lau shi kansa shugaban Koriya ta Kudu din zai halarci wasannin tare da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da kuma Prime Minister ƙasar Japan wato Shinzo Abe. Abinda yake sa ake duban cewa wannan wata dama ce ta samun shugabannin ƙasashe daban-daban kuma gefe ɗaya su tattauna ta hanyar diplomasiya domin warware rikicin da ake da ita Koriya ta Arewa din. Haka kuma rahotanni sun ce wannan wasannin da za a yi inda da Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa duk za a tattaki tare a lokacin da za a yi bikin buɗe wasanni din wato zai ƙara jaddada matsayin da ita Koriya ta Kudu ta daɗe tana nunawa duniya cewa in dai an bi ta lallashi da tattaunawa da tuntuɓar juna ta irin waɗannan hanyoyi ɗin ta diplomasiya to za a yi warware matsalolin da ake fuskanta da ita Koriya ta Arewa din. Juma'a abin da ya sauka labaran wasanni yau Litinin kenan sai wutan Allah ya kai mu huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwana-kwanan nan ne sakataren harkokin wajen Amurka ya saki sanya Iran a cikin jerin ƙasashe 10 da suke zama abin damuwa saboda kyalewa da kuma ci gaba da keta ƴancin yin addini. Yanayin ƴancin addini a Iran har yanzu na cikin matsanancin yanayi. A wani rahoton masu rajin kare haƙƙin bil'adama na nuna cewa hukumomi sun sha ɗaukar matakai kan Shan Ram Isave, matar Victor Beth Tambras, wadda a baya ya jagoranci cocin Pentecostal a Iran saboda kawai addinin da take bi, wanda ya kai har aka yanke mata hukuncin daurin shekaru 5 a kurkuku wai domin an same ta da laifin da ya saba wa dokokin tsaron ƙasa. A watan Yulin bara aka daura mijin na tsawon shekaru 10 a kurkuku sakamakon samun sa da makamancin irin wannan laifin. Haka shi ma ɗan Suramil, ana zargin sa da laifuffukan da suka jibanci tsaron ƙasa saboda addinin sa da cocin da mahaifinsa yake jagoranta. Kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta yi nunin cewa gwamnatin ƙasar tana auna waɗanda suka yi radda suka shiga zama kristoci a Iran, inda akalla aka daura mutum 10 shekaru masu yawa a fursuna a bara. Hakanan mabiya ɗarika ko addinin Bahai suna ci gaba da fuskantar danniya. Ofishin Kare Haƙƙin Bil'adama a Iran ta ba da rahoton cewar an gaya wa malamar addinin Bahai Azita Rafizadeh cewa za a yi mata sakin kusa da ƙarshe daga kurkuku idan ta tuba, ta kuma ba da haƙuri kan koyar da addinin Bahai ta yanar gizo. Shi ma mijinta Payman Koshk Baghi, malami kuma mamban al'ummar Bahai, an kama su tare a shekarar 2015. An yanke musu hukunci akan laifuffukan da suka shafi tsaron ƙasa da kuma kasancewa cikin haramtacciyar kungiya. 'Yan kungiyar Bahai na cikin mutanen da aka dade ana musguna musu a Iran, kamar yadda ya bayyana da cikakken bayani a cikin sabbin kasidu daga hukumomin ƙasar da jaridu da muryoyin da aka dauka da wasu majiyoyin da ita kungiyar Bahai ta ƙasa da ƙasa ta kikiro daga sabon rumbun adana bayanai da ta kikiro. Saka Iran a cikin jerin ƙasashe da ke janyo damuwa ta musamman saboda ci gaba da keta 'yancin addinai na nuna mahimmancin da Amurka ta aza kan mutunta wannan 'yancin na bil'adama. Kamar yadda shugaba Donald Trump ya ayyana ranar 16 ga watan Janairu da aka ware a zaman ranar 'yancin addini, ya ce, "Amurka na jagora kan 'yancin addini saboda ba mu yarda cewa 'yancin walwalar addini na Amurkawa ne kadai." Ya ce, "Ba gudu, ba ja da baya a ƙudurinmu na sa ido kan musgunawa mutane saboda bambancin addini da kuma aiwatar da manufofi da za su ƙarfafa 'yancin yin addini. Ta wannan ƙoƙari, muke hankoran ganin ranar da mutane daga kowane addini za su gudanar da addininsu kamar yadda suka hakikance a zukatansu." Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani bayani, sai a rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za kuma ku iya bayani tare da duba editorials dinmu a VOA Editorials, adreshi www.voanews.com/editorials.
To madalla, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa matsayar da ƙasashen duniya suka cimma ta ƙirƙirar ƙasar Falasɗini kafaɗa da Isra'ila sai ta yi tunanin yana ƙara wargajewa, a kuma lokacin da harkokin zamantakewa da tattalin arziki a zirin Gaza suke ƙara taɓarɓarewa. An kashe ɗaya daga cikin manyan masu binciken haramtaccen cinikin hauren giwa da na karkanda a faɗin duniya. Jiya Lahadi ne aka sami Esmond Bradley Martin a mace a gidansa, da alamun an daba masa wuƙa a wuyansa a gidansa da ke birnin Nairobi, Kenya. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya fara ziyarar aiki zuwa arewa maso gabashin Asiya a wannan satin.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin Tsakan Mai Wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Hafsat Bello ɗan Mai Tsoro da taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Gresham da ta ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokaci, wato injina Justin, ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lahiya. Alheri.